بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jama'a musulmi, barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci namu, Masjidu Abi Huraira, daga wannan yankin anguwa Madina da Zazzau, a nan garin Zaria, lardin Zazzau, jihar Kaduna a Najeriya. A yanzu da muke magana, muna subahi ne na ranar Talata 14 ga watan Ramadan. Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina yau shekara 1447. Daidai da 3 ga watan 3 shekarar Bature 2026. Wannan kuma shi ne majalisinmu na 8 kenan insha Allah, a cikin jerin-jerin wato majalis da muke gabatar da karatu mai take Ramadaniyat, inda muke bin wannan risala na babban malaminmu Sheikh Abdulrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahullahu wa ra'ahu. Wato littafin sa mai suna مقالات رمضانية شهر الصيام آداب وأحكام لما أمان تابع ومقوش يبا منا تاريا لوسا دمك يوسن أبايا هرمك زوكا باب النمال يمنى بياني جمدا مهما شن حقوري أتكي وانا وطا لكما ألاقر واتو أزمي جيين حقوري آية القرآن الله ملوك سنسكينا سيمنا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. تو ما لم يسك فسر الصبر أن يشوى أزني ما الله يكيني هذا كنا أن قام أزني دا صلى وجن أيك لذاك أمفاني دا سو دو من يمن تيمكو أتكين شأن الرأيوك تدوني لكم تلاهرة لذاك ما نهجا أنك لهم قريد لكي أكان ونئرن حقوري أكي بكاتا مسيني زما ya nuna ko kuma ya tarbiyatu da su sakamakon wannan azumi na watan Ramadan. Sai malamin mana bayani akan muhimmancin istighfari. Istighfari kamar yadda muka ji shine mutum ya ainihin wato tuna laifin da yake tsakanin shi da Allah, sai ya nemi gafara, wato Allah ya mishi aikin gafara kada ya kama shi da wannan laifin. Mun ji irin muhimmancin da istighfari ke da shi, mun ji yadda wato istighfari yake zamowa wani irin haske da fitilla ga rayuwar dan adam. Shi yasa annabawan Allah da kowa ya san sun fi kowa matsayi a wajen Allah, amma ba su fasa neman gafaran Allah ba a cikin ainihin wato rayuwar su. Gaba ga kowa annabin tsira nan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama shi kam yake a kulla yaumin ma sai ya nemi gafaran Allah sau 100, baya yi kasa da 70 a kullum. Wannan manzan Allah kenan. To da ma ne ya gama bayanin menene istighfari da kuma amfani istighfari, sai ce Ramadanu shahru at-taubati wal-ghufrani. Mukara suna cewa ko watan Ramadan to wata ne da ake tuba zuwa ga Allah, sannan wata ne da Allah yake yawaita yin gafara wa bayinsa. To in baka tsaya ka lura ba, za ka iya cewa kaman babin da aka wuce da wannan aiki ɗaya ne. A can ya ce neman gafara, nan kuma yana maganar tuba da ainihin wato yafiya. Malamai suka ce idan aka ce al-istighfar wa tauba aka haɗa su a waje guda, to istighfari yana ɗaukan ɓangaren mutum ya buɗe baki ya nemi Allah ya gafarta mishi akan abin da ya yi. Tuba ita kuwa za ta ɗauki ɓangaren yadda mutum zai ainihin wato sa wa ransa cewa wannan aikin saɓon to yana nisanta daga barinsa, tare da fatan ba zai ƙara komawa zuwa gare shi ba. So sai zan tuba yana da alaƙa da cikin zuciya kenan, istighfari kuma da harshe. Za mu ji malamin zai ƙara fito da bayanin a yanzu insha Allah. Gufran kuma shi ne gafaran da Allah zai maka sakamakon istighfari da tuba. Ina fata an gane. Malai ta inna hadha al-mawqim al-mawqim al-azim إن هذا الموسم العظيم والشهر الكريم موسم رحمة مهداة من رب العالمين للعباد. للي ونن لوكتي نجرمة ونن وتا ندرجة تو وني لوكتي ندعيني هو تريكي تكيد رحمة وانا متين يكي سامن شريع زوا وبنجد باي أكثر. saboda ne sai ce ya qalatil asarat domin babu wani lokaci a rayuwar dan adam kaf da yake samun irin wannan wato yanayi wanda na daya dai ana karanta saban Allah in ka lura da kyau zaka ga duk tsawon rayuwar dan adam babu wani lokaci da kake samun bayin Allah unanimously su karanta saban Allah kamar watan Ramadan har zaka ga mabarnaci shi da kanshi yana cewa dan dai kaga muna cikin watan Ramadan ne ta duwa fa mabarnaci ne mara mutunci amma shi ma zaka ga yana takatsantsan a cikin watan Ramadan to kaga wannan ba karamin dama ce Allah zai ba mutum ya kawo shi ba sannan yace abu na biyu wa maghfiratu dhallat wata ne wa maghfiratu dhallat wata ne da Allah madaukakin sarki yake yawaita gafarta wato zaniya da bayin sa suka yi sannan har ila yau wato babu lokaci da Allah yake yi wa bayi gafara irin wanda zaka ce wanda ke shafan kowa da kowa sai wanda yake baya su kamar wannan Ramadan sannan wa taubati anil khati'ati was sayyi'at lokaci ne da Allah madaukakin sarki ya kawo wa bayi wanda ake neman tuba daga kurakurai da munanan ayyuka da aini wato bayi suka aikata fama arhamahu subhanahu wa ahlama yace kai wannan wani irin tausayi ne ga Allah mahaliccin mu wani irin jin kai ne ga Allah hayya ali ibadihi kullu ma yaqarribuhum minhu wa yurduhum ilayhi Allah ya shirya wa bayinsa wasu hanyoyi ta yadda za su iya samun dama su koma zuwa gare shi yadda za su samu dama su ƙara kusanta shi ba dan Allah ya tsara mana wannan ba ta yaya za mu same shi jama'a sai ne shi fa amara ibadahu almu'minina amran mutlaqa bi tawbatin nasuh fi kulli hinin wa zamanin wa makan dama Allah madaukakin sarki ya umarci bayi cewa su rinka tuba zuwa gare shi kowa ya rinka nadama kan abin da ya aikata na sako ya koma zuwa ga Allah a kowane lokaci a kowane zamani a kowane waje wannan umarni ne gamammiya wanda Allah ya ce mu rinka yin shi always li yahsul lahum takfir as-sayyi'at domin su samu kankarar zulubban ayyukan su wa iqalat al-afarat da karanta saban su wa raf'a darajat da kuma samun daukakan daraja wal fawza bil jinan aw al jann bil jannat da kuma samun rabotuwa da aljanna sai yace fa qala subhanahu kaji abinda Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha Allah yace ya ku bayina da kuka yi imani ku tuba zuwa ga Allah tuba irin nazarin buri wato ka tuba da niyyar cewa ka guji wannan sako kenan har ka koma ga Allah shine ma'anar tuba na zarar buri Allah yace asara hukum da sannu ubangijin ku an ya kassira ankum sayyi'atikum zai kankare muku zunuban ku wa yudkhilukum jannati sannan ya shigar da ku aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wanda koran mu ke gudanuwa a karkashin sa wannan tanajin da Allah ya mana kenan to a kasa malam yayi mana ishara wato wannan tuba da irin yadda annabi ya ba tuba muhimmanci har ma ya nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da wani lafazi na neman gafara daga zunubai wanda yake shine wato sarkin dukkanin lafuzan neman gafara sayyidul istighfar shine fadin Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata'tu a'udhu bika min sharri ma qana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant ko ya san addu'a nan ko to wannan lafazi kenan mafi girma daga cikin lafuzan da ake neman gafara daga zunubai a wajen Allah. To manzo Allah yake duk wanda ya roki Allah da wannan lafazin man qala ha min an-nahari in kai wannan addu'a ne da rana muqinan biha kana ne yaqini akan abinda kake samu na sakamako na neman gafarar nan cewa Allah zai kankare maka zunubanka zai gafarta maka ka san ma'anar abubuwan da ka faɗi sani na gaskiya to idan Allah ya kaddari wannan shine yininka na ƙarshe ba za ka ƙara wato ganin wani dare a rayuwar duniyar nan ba fa mata ni yaumi sai ka rasu a wannan yinin qabla an yumsiya kafin dare ko yamma fa huwa min ahli janna garanti ne wannan bawan ya zama cikin yan aljanna in ka karanta wannan addu'a da rana sai Allah ya dauki rayuwarka a wannan ranar to ka zama dan aljanna haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man qala min al-layl in kuma da daddare ka karanta addu'a bayan sallar magriba ne kafin sallar isha ne an yi sallar isha ne bayan tarawihi ne ana cikin tarawihi ne lokacin da ake dan hutawar nan ka karanta wannan addu'a kana ne yaqinin abin da kake fadi sai Allah ya kaddare ashe wannan daren shine darenka na ƙarshe a duniya idan ka mutu kafin gari ya waye sakamakon wannan addu'a da ka karanta a wannan daren manzo Allah ya ce fa huwa min ahli aljanna kai dan aljanna ne kawai wannan wana amrun ne maf'ulan an riga an aikata fa huwa yana ciki ne kawai automatically to kaji yarhamukallah to kaji kenan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana a fakaice yana bamu wani ainihin wato sirri ne na samun tsira a wajen shine ne kada ka bari wani yini ya same ka a rayuwar nan ba tare da a wani bangare na yinin nan ka shigar da wannan addu'a ba musamman lokacin azkar ɗinka na safi da haka in ba ka yi da ka fara daga yau din nan haka kada ka bari wato wani dare ko wata dare daga cikin dare da ke tariske ka ba tare da ka karanta addu'ar nan ba musamman lokacin azkar ɗinka na yamma shi ma in ba ka yi ka fara daga yau ka san dalili domin dolanka da ni da kai da kowa mutuwa ko da dare ne ko da rana haka ne ko wasawa kuma baka san wani dare bane baka san wani rana bane to idan ka mai da wannan addu'a ya zama daga cikin wato daily activities ɗinka ayyukan da ba makawa sai ka yi su to ana fatan in Allah ya ga ranan da rayuwarka ta zo ƙarshe to in ma da ranan ne ne za ka yi in ma da daren ne za ka yi sai zan za ka tafi wannan alkawari da annabi zai ga su a kanka to ma ya aqiluha illa al-aqilun me hankali shi zai kiyaye wannan annabi da ya gaya maka to yanzu ya rage maka ko kai ko kada kai kuma iya abin da zai iya maka kenan ko ya gaya maka sirri ko annabi sai ya zo ya kama bakin ka yana budewa yana rufewa dole kai ba zai yi ba ba ma shi a duniya ba amma dai ya gaya maka in ka karanta addu'an nan ka kare rayuwarka a wannan yinin bayan karantawa kai ka aljanna haka in kai da dare ka kare rayuwarka a cikin wannan dare kai ka aljanna shi ke ina fata an gane mutum ne zo yace yana jin yunwa sai ka dauko abinci lafiya ta ajiye mishi sai ya bar abincin ya kici har ya rufe da Allah waye za a zarga yanzu shi so yake sai an zo an dura mai a baki ai ka riga ka yi the best you can do shine kai provide din shi abincin kuma ka bashi ka kuma sallama mishi ya ci hani an mari'a sai bai ci ba to kaga ba yadda ka iya dashi a wani riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dakhala aljanna a wata riwaya yace illa wajabat lahu aljanna wallahi aljanna ya zama mishi dole ya shiga in dai yayi wannan addu'a to ka dai ji wannan kenan to sai malam yace idan ka gane abinda wannan ayan ke nunawa na muhimmancin tuba zuwa ga Allah da kuma wani wajen da Allah yake cewa wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ya ku mu'mine ku tuba zuwa ga Allah baki ɗayan ku domin ku rabauta kenan ashe daga cikin hanyar da ake samun rabo a wajen Allah shine mutum ya tuba al-Imam Muslim kamar yadda muka yi mana ishara shi ya fitar da hadisin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da aka bada labari cewa annabi ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane tubu ila Allah ku rinka tuba zuwa ga Allah sai yace fa inni ni karan kaina ma kaga za a nuna wato shi manzon Allah da yake number 1 person a cikin bayi a wajen Allah yace atubu fil yawmi ilayhi 100 marra wallahi ina tuban koma zuwa ga Allah a kowace rana sau dai wannan annabi kenan ko wa fi riwayatin lahu a wani riwaya annabi yace inni la astaghfiru Allah fil yawmi 100 marra babu ranan da za a wayi gari ba tare da na tuba zuwa ga Allah na nemi gafarar sa ba sau dari annabi zai ce cewa Allah ya gafarta mishi shi fa annabi masumi Allah ya tsare shi daga saba mishi amma despite that kaji yana neman gafarar Allah sau dari mallaka yake cewa to baraka ji irin yadda Allah ke farin ciki da bayi masu neman gafara suke tuba zuwa gare shi dan ka gane irin matsayin neman gafara da tuba zuwa ga Allah a wajen shi Allah Allah na so an gane wannan da ke ko kamar mutum ne yake da yara da suke mishi business kaga ba abin da ya fi so kamar yaran su ta kawo mishi return ko a ce Allah ji an samu kaza shi ne abin da ya fi so to shi Allah ya fi son bayansa su rinka tuba zuwa gare shi to kai ko a matsayinka na bawan shi ne zai hana ka tuba zuwa gare shi baraka ji hadisin yace balillahu yastaddu farhahu bi tawbati 'abdihi ilayhi Allah madaukakin sarki farin cikin shi yana wato tsananta yastaddu farhahu bi tawbati 'abdihi ilayhi farin cikin shi yana tsananta sakamakon tuban da bayinsa ko bawan sa yake yi zuwa gare sa Imam Muslim ya shefe da hadisin har ila yau a cikin sahihinsa daga sahabi Anas dan Malik wanda ya ba mu labarin gafaran neman gafaran manzo Allah yace qala ana tace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace lallahu ashaddu farahan bi tawbati 'abdihi hina yatubu ilayhi sai da rasuwa yace manzo Allah yace na rantsi da Allah wallahi Allah ya fi tsananin farin ciki da tuban da bawan sa yake yi gare sa min ahadikum fiye da ɗayan ku da ya samu kanshi a wannan yanayi da za a buga misali na kaiwa matuƙa na farin ciki wani yanayi ne manzo Allah yace kana ala rahilati ka kaddara kai ne yanzu kana akan abun hawanka mota ko nata ko mashin za ka yi wani dogon tafiya ko kuma irin na mutanen da jaki ko raƙumi ko doki to ka san duk wanda zai yi dogon tafiya sai da guzuri ko to kuma ka kaddare tafiya ana sa ran za ka kwana ka uni a hanya kaga za ka riƙe abin sha abinci ko wanda za ka rinka sustaining wannan tafiyar har ka tsallake zuwa inda za ka to kaddara kana kan wannan tafiyar sai ka samu kanka da arbi salati a surkukin daji irin sahara din nan tsakiya masu zuwa Algeria ko misali sai suka samu kanka akan irin wannan tsandaurin saharan nan wanda ba gida gaba ba gida baya duk inda ka kalla kawai sarari kake gani na Allah jama'a kai fahimta ko فانفلتت منه وعليها طعامه sai ka dan tsaya kai sallah ne ka ci abincin ne ka dan ya da zango ne ka dan yi parking a gefen hanya kenan ko to kana cikin wannan bukatar naka na sallah ko cin abinci ko hutawa wai gowa da zaka yi sai ka ga motar nan naka ya fashe bat ko mashin din nan naka ko wannan dabban nan naka kuma duk abin da ka dogara da shi na rayuwanka a wannan tafiyar yana cikin motar amma kawai ga agudama baka ga komai ba sai iska kawai da kaje yake kadawa daga kai sai kai din singul dinka wa alaiha ta'amuhu hajba annabi yace ka tuna ba abincinka ga baki ɗaya yana kan abin hawan ko yana ciki wa sharabuhu haka abin shanka kuma kamar yadda muka ce a tsakiyar sahara kuma kai kadai kaga wannan sai dai kawai mutum ya zauna ya fara jiran lokacin da mala'ika mutuwa zai zo ina fata gani to me ya faru فأتى شجرة فاضطجع في ظلها. كوي سي كان سامو إذا ني إنده ذاك دان سامو كوي كدي كجرا تعلى سي كان غوني بشيا فيا دا سي كوما قرقشين wannan bishiyar ka kai kwanciyanka ka ko ka huta bacci ya dauke ka qad ayisa min rahilatihi ka riga ka dini tsammani cewa wannan abun hawan dan naka shikenan yayi batar dabu fa baina huwa kadhalik kana cikin wato wannan zama da tunani da zulmi ko cewa to yanzu me zai faru wani hali zan kasance ga ba network ko batir wayan ka ya dauke dan fawa ban din da wata ke taji yana cikin jakanka komai na duniya ya rikice maka kana cikin wannan tunani sai manzo Allah ya ce idza huwa biha qa'imatan indahu sai ka ji kamar an ce dawa Allah ya hada ka kawai sai ka ga abun hawan nan naka a kusa da kai ta dawo ya aka yi wani sarkin aljini ne dama ya ara ya mai zo maka shi oho kawai sai kuma gani ka gani shi ina ba ta gani kaddara ma yanzu da ya dawo sai ka ga full tank ne ma aka riki a kai an ji an shawo maka mai ne maka gani ba inda hu fa akhadha bi khitamha sai da ka hawo motar ka tabbatar ka zauna a cikin motar ka ba motar wuta ka ji fa ta dauka ina ba ta gani ka gane cewa ba mafarki kake yi ba dan Allah wani irin farin ciki zaka yi kaga baya misaltuwa ko to barkatu manzo Allah yake sun bakala ni shiddatil farki wannan irin bawan da wannan abun ya faru da shi saboda tsabaragen farin ciki da ya bude baki zai yi wa Allah godiya sai ya ce Allahumma Allah na gode na gode na gode anta abdi ni na san dama Allah kai bawa ne ni wa ana rabbuka ni ne ubangijinka ku ji ba wannan magana da ya faɗi ba wai ya faɗa ne deliberately ba a'a farin cikin ne ya wuce misaltuwa zai ce ya Allah dama na san kai ubangiji na ne ni ne bawanka amma sai ya juya magana saboda farin ciki bai ma sani ba gashi manzo Allah ya ce akhta'a min shiddatil farah yayi kuskure ne saboda tsabara ga farin ciki yau an gano wannan da ke ko kamar mutum ne yana neman ainihin wato wani bukata wanda ya kai gaban karshe da za a ce in ya rasa shi to ba karamin damage zai samu a rayuwar shi ba from nowhere sai Allah ya cinkudo ka kai kuma ka zo ka kawo mai agaji matar shi na asibiti za a yi mata aiki kuma ta kwana uku tana nakuda abu ya gagara likita kuma ya zo ya ce in the next 1 hour in ba a yi mata operation ba komai na iya faruwa kuma ba zai fara operation din ba sai an aje 500 kai kuma ba ka da ko 500 a yanzu kai imagine din da hankalin da baka shiga a lokacin kwatsam sai wani bawan Allah ya zo asibiti shi kuma ya zo ya taimaka wa mabukata sai ya fara haduwa da kai ya ganka duk a burkice hula a hannu takalmi a kai saboda rudewa sai ce babu Allah lafiya kan rasa ma me zaka ce sai ce na zo ne ina duba su a yi mabukata a asibitin nan sai ka ce to alhaji gani sai ce ga miliyan biyu ma'ana ka je ka fara tukuna in an gama ka dawo da kan rasa me zaka yi sai ka ce alhaji zan ci ubanka zan ci wato ba kamata ne kake cewa wai ne Allah ya sa kun gane jama'a to wannan misali kenan to kun gane irin kaiwa farin cikin nan ko to shine Allahu akbar abinda manzo Allah yake son fa gani shine idan bawa yana tuba ga Allah cewa ya Allah na tuba ka gafarta min wannan laifi da nayi afa kaza da nayi da ba daidai ba ka yafe min ya Allah to shi Allah da kake tubawa ya fi irin wannan bawan farin ciki a lokacin da kake tuba zuwa gare shi wato farin cikin wancan da ya kuskuren nan nashi watsa ne in aka gwada da na Allah me ka ba Allah ba komai ba kawai tuba kai Allah na son bayi masu tuba shine inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah yana kaunan masu tuba saboda me saboda shedan ne yawa Allah alwashi cewa ba saboda mutanen nan ka halaka ni ba ni kuma billahi ladina ranzi ba zan bari su kai labari ba sai Allah ya ce ƙarya take yi ni kuma inda za su tuba zan yace musu. To me kake tunani? Allah na san ya kunya da shedan ne sai ya ce mana to mu din kuma mu rinka tuba dan ya san shedan ba zai kyale ba. Shi yasa duk yadda aka kai ga wannan wazo ko ka ji ka tsorata nan ko baraka fita masallacin nan mantawa za ka yi ba ka bari sai ka je kai aika aikar an ƙara irin wannan wazo da kake kashi na fice zan bari ba shedan ne. To shedan yayi alƙawari wa Allah ne kuma yake nuna wa Allah cewa in dai Allah ya raya shi har zuwa ƙarshen duniya billahi ladi gashi da su za su bauta shi ne Allah ce mishi ƙaryanka ko kuma fahimta. To Allah na murna su bayin in shedan ya kai su can sai su yi nadama su dawo su tuba shi kuma Allah sai ya ce ku sake dawowa. To wani mugunta za ka yi wa kanka in kana ƙin tuba haka ba zai misalci ba kai za ka yi wa kanka da kanka ashe me ya kamace mu shi ne a kowane yanayi ta istighfari ka ji sirrin da ya sa manzo Allah sau ɗari a kullum yake neman gafara kenan. Fa hal min mudakkir ko akwai mai lura da zai gane abin da ake cewa a nan Allah ka sa mu dace. To ka yi tunanin kuma a halin da kake cikin ibadar azumi ibadar da Allah yake ya bar wa kansa saboda muhimmancin wannan ibada a daidai irin wannan lokacin kuma kake istighfari me kake tunani? Ma'ana in ba ma lokacin azumi ba in ka tuba Allah na so to idan kuma kana ƙara tuba a cikin azumi ya kake gani? Shi yasa kaga malaika Jibril ya ga wa manzon Allah wancan hadisin dai cewa babu wanda za a shiga watan nan watan ya ƙare bai samu gafarar Allah ba sai tsinanni. Domin abinda Allah yake yake so kuma ka shiga yanayi mafi girma da Allah zai karɓe ka amma kuma baka samu gafarar ba ya nuna kai ne baka yi ba. Ya nuna kai ne baka yi ba da haka ne uwa masu albarka mai yawaita istighfari a cikin wannan lokaci a cikin wannan yanayi da muke azumi mu yawaita neman gafara daga zunubanmu Allah ka gafarta mana. To ku ji abinda malama yake da ya kawo hadisin sai yake wal wajibu ala al muslimi da haka abinda yake wajibi akan kowane musulmi an yi birka ahmiyata tawbata wa shiddata istiyadihi ilaiha wa an yi birka kadhalika khatara dhunubi wa shiddata daruriha aw darariha ala ahliha fid dunya wal akhirah. Da haka ya zama wajibi akan kai musulmi ka yi tunani ka riski irin muhimmancin da tubar nan ke da shi da kuma tsananin yadda kake buƙatar ka tuba zuwa ga Allah sannan kuma ka rinka tuna haɗarin da zunubai suke iya jawo wa bawa da irin cutar da shi da zai yi tun daga nan duniya har lahira. Fa hiya sababu lil nuzul mafasid wal uqubat ko ka san duk wani musiba da yake faruwa a duniya ga bayi da duk wani uquba da Allah yake yi wa bayi ko yayi alƙawarin zai yi wa bayi wal qawari' da matsaloli ta san me yake jawo su wallahi shi ne saba wa Allah zunubai duk suke jawo da nan bala'i da bayi za su ainihin wato kare daga duk wani nau'in sabo wa Allah wallahi Allah ba zai tunkudo musu wani musiba ba ko daya ba zai kuma yi musu uquba ba duk ayoyin da kake ji ake bayanin azaba wuta bala'i wane ne duk akan suwa ake alƙawarin akan masu saba wa Allah ne fa shine keyword din. To shi kuma Allah yake domin kada ya waɗannan hukuman da musiban da kaza din to wanda ya saba din kuma ya tuba shikenan. Da haka sai Allah yake wa ma asabakum min musibati kai Allah da kansa yake gaya mana sirrin anan yace ku saurara muku ji ba wallahi babu wata musiba da za ku ga ta fada muku fajima kasabat aydiku sakamakon abin da aikin hannunku ya aikata ne. Sai Allah ya ce wa ya'fu an katira da yawa ma da yake Allah ma yana yafewa ne saboda wasu da yake ba ku sani ba da musibun ma sun nan ka haka amma da yawan wasu zunubar Allah ya yafewa yake wani lokacin manzo Allah ya ce saboda dabbobi wallahi Allah yake yafewa su laifuka sai Allah ya ga in ya saukar da wannan musibar zai shafi dabbobin ma amma dabbobi ba su san ba su da laifi su to madadin ta shafe su sai Allah ya ce ku da kuka yi ma an yafe mu. To da yawan zunubai Allah yana yafewa ne shi yasa musibin ma suke takaita wasu zunuban saboda wasu ɗai ɗaiwan bayi Allah yake yafe su misali Allah ya ga wasu bayi na wanda su suna kiyaye tsafan amma mafi yawa suna yi to saboda kada laifin ya shafi waɗannan sai Allah ya yafe. Allah zai iya gana akwai yara ƙanana jarirai wanda su basu ma san me ake ciki ba, amma in bala'i ya zo zai haɗa da su sai Allah ya yafe. Allah ya ga ga wasu dattawa ga haka dai akwai dalilai da dama da Allah ke amfani da shi sai ya yafe zunuban. To amma duk da haka ɗan musibin ma da suke faruwa yadda suke gane kowa, idan musiba ta faruwa yake kyalewa, yanzu musibu da muke fama da su a ƙasar nan waye sha, namiji ne ya sha ko mace, tsoho ko yaro, malami ko talaka, shugabannin kansu da ainihin wato waɗanda ake shugabanta waye ya tsira a cikin wannan rikici? Ba an kama wani mai sarauta ba ya mutu kuma a hannunsu? Aha, to waye ya sha a cikin wannan bala'i? Amma har yanzu ba mu gane cewa mu muke jawo kawunanmu ba, mata da yara da talakawa ko wannan sai iya abin da ka gani ma sai iya abin da ka ji. To kaga lallai mu gane cewa mu muke jawo kawunanmu waɗannan abubuwan da kanmu, kuma Allah dama ya riga ya ce waltaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassatan, ku kiyaye fitinan da za ku jawo wanda wallahi in ta faɗo ba iya waɗanda suka jawo ta kaɗai za ta shafa ba. Ku dubi fitintunu kuma da suke faruwa internationally bayan wanda muke fama da shi a ƙasashenmu ga kuma na ƙasashen duniya baki ɗaya. To duk waɗannan sakamakon bima kasabat aydikum ne, abinda hannunmu ke aikatawa. Allah ka gafarta mana. Wa qala subhanahu bi Allah yace falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi, waɗanda Allah zai yi umarni su saba wa umarnin Allah, su saba ma abinda Allah ya ce a yi su ƙi, to su fa kiyaye kansu. They should be careful, shi ne falyahdhar, ku kiyaye kanku saboda ne an tusibahum fitna, kada wani fitina ta faɗo muku, aw yusibahum azabun alim, ko kuma azaba mai raɗaɗi ya faɗo musu. Imam Malik ibn Zuhri yana fassara wannan aya yace fitinan da ake magana a nan shi ne ainihin wato kafirci. Ya kamata saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ce musu ga sunna, su ce mu wallahi ba za mu yi ba, su kiyaye za su iya zama wa arna fa su zama kafirai baƙaƙe irin su Abu Jahal, saboda saba wa manzon Allah ba kaman saba wa kowa ba ne. Shi ne liyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi, masu saba wa umarnin shi, shiwa shi Allah, shiwa shi manzon Allah, shiwa shi Alƙur'ani, kowanne yana iya ɗauka. An tusibahum fitna, wallahi fitina na iya samun su, aw yusibahum azabun alim, ko azaban da daɗi. Allah ka tsare mu. To wannan ma ka gani duk sakamakon me sakamakon zunubai. Sai malai ya ce wa qala subhanahu, kaji kuma abin da Allah ya ƙara cewa wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sanahu qari'atun aw taqullu qariban min darihim hatta yati Allah wa'ada hatta ya'ti wa'dullah inna Allah la yukhlifu al-mi'ad. Wallahi wadanda suke wato yi wa Allah kin ji da kin bin umarni da ainihin wato girman kai duk shine kafircin. Allah ya faɗa su ce a'a. To masu kafircewa abubuwan da Allah yake faɗi na dokoki, to su fa sani cewa abubuwa na bala'i da musiba ba zai gushe ba yana samun su, ko kuma ma ƙarshen al'amari a zo a hallaka su har cikin gidansu, ko kuma alƙawarin Allah ya gaskata a kansu, domin dai Allah baya fasa alƙawarin shi. Allah ya alƙawarin ko dai a bi shi a zauna lafiya, ko kuma a saba mishi a gaba lafiya, to dole za alƙawarin Allah zai cika. Ina fata an gane. To sai malamin ya ce da haka ya kuwa masu albarka mu tsaya mu duba. Wa hal fi dunya wal akhirati sharrun wa da'un illa wa sababuhu dhunub wal ma'asi, akwai wani sharri da yake faruwa a duniya ko a lahira wanda ba zunubi yake jawowa ba? Ka duba tun daga nan duniya har lahira, duk wani abu na sharri, duk wani abu na cuta, wallahi ba abin da ke jawo shi sai zunubi. Faman ladhi adraka ahla al-ard jami'an hatta 'ala al-ma'a ru'us al-jibal, jama'a ko kun tuna wani bala'i da ya taba faruwa a duniyar nan da Allah ya halaka kowa a duniya? Allah ya saukar da ruwa ta sama ta ƙasa ta gaba ta baya har sai da ruwa ya rufe manyan duwatsun da ke duniya saboda yawan ruwa, haka halaka kowa sai in sarau. wannan bala'in sakamakon me sabawa Allah zunuban ne dai wa man ladhi sarqa ar-riha ala qaumi hud kun tuna wasu al'umma su ma da Allah ya aika musu da rihan sarsara sakharaha alayhi sab'a layali iska ne soyayye mai kuna Allah ya feso su duniyar nan ko daga wutan jahannama ne ko da ina ne Allahu a'lam amma iska ne mai kuna wanda ya kuta zaki Allah ya sako kawai kofofin wannan iska yayi ta hurowa duniyar nan kwana bakwai ba ka kautawa da haka duk karfin halinka sai ta soya ka wallahi haka aka yi shi kwana bakwai akan mutanen Hud annabi ne annabi Hud samudawa wannan bala'in da Allah ya kullo sababu mai jama'a sabawa Allah shi din ne da ni mala yace hatta alqasum mauta ka'annahum a'dazu nakhlin awla mutane suka rinka kyamushewa a inda iskan ya same su domin kamar yadda ka ga ka saki wuta ne a daji ya kace ganin karmami suke bubushewa wallahi haka mutane kowa ya bushe wani yana tsuguri a haka ya bushe wani zai kama gudu a haka ya makani haka kowa in action da ka gan su ka san wannan in action suka mutu kuma an gano wannan dake ko Allah ya kyauta bale yace wa man ladhi arsala ala qaumi samud a wannan kaba adawa kenan ko su ne masu isa samud su kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace me kuke tunanin ya jawo wa mutanen samudawa wato wannan tawa su kuma da ihu da ƙara kawai Allah ya halaka su Allah ya kunno wani sirin wanda ba a san daga ina yake ba ƙara ne wanda ya fi ƙarfin frequency na jin mutane tun ana jin shi kamar za a iya daukewa har sai da ya rinka toshe kunni yana rikirkita kwakwalwa yana rusa kar kaga kawai sai mutum ya fashe ya mutu saboda ƙara ya yi yawa lokacin da ake ainihin wato rikicin ba magana a ƙasar nan wani bomb din za a yi shi daga wani distance da ba kusa da kai ba amma kana cikin ɗakin ka zaka ji kana mai kirkita ƙara guda ɗaya kenan ba to me kake tunani game da ƙaran da Allah ya sako to wannan bala'i shi ma me yasa Allah ya yi haka saba ma Allah haka duk da yadda nabi ne sakamakon wala yace hatta qata'at qulubuhum ka gani ko sai da har da mutare suka fashewa da ƙara yayi yawa ƙarin yayi yawa ya toshe kunnan amma bai daina ji ba gurgurar mayar sai da suke toshe kunnan gurgurar da ƙaran ke karuwa in suka buɗe kunnan kuma sai su ya ƙara karuwa kawai sai ka ji zuciyar mutum yayi bindiga saboda tsabar ƙara ba ta ganin mutum yanzu ko tsorata yara suke son su yi wa junansu sai ya zo ta baya sai ya ce mai wuu kawai sai ka ga ya birkice ƙaran yaro kenan ma fa yana tsorata ɗan uwan shi to da wannan ƙaran Allah ya halaka su sakamakon mai sakamakon sabawa Allah mala yace wa man ladhi qul li baqariyati qaumi lut faj'ala 'aliyaha safilaha thumma atba'ahum ijaratan fa'abadatuhum me kake tunanin ya jawo wa mutanen annabi lut azaban da Allah ya musu su sama ma aka yi da su aka dauke duniyar da suke rayuwa sai da aka yi sama da su suna ganin suna yin sama kamar mutum ya wuri wallahi suna haka kawai sai suka ga suka fara sama sai da aka kai su wato point of no return kawai sai aka kifo su wallahi haka aka halaka su me suka yi su ma sabawa Allah ne ba to idan muka duba waɗannan sabon mu fara daga can waɗanda aka bayyana cewa Allah ya halaka duniya da ruwa da waɗanda aka yi da iska da waɗanda aka yi da ƙara da waɗanda aka kifar da duniya ko waɗanne daga cikin al'ummar nan zunubai ne shahararru ɗai suka yi daga ciki akwai shirka da Allah daga ciki akwai fasikanci namiji ya zarce wa namiji mace ta zarce wa mace daga ciki akwai kashe annabawa daga ciki akwai ƙaryata su daga ciki akwai jefa musu ƙalubale cewa ba za mu yin ba Allah ke yi abin da zai yi ba irin abin da ba su yi ba shine Allah ya halaka su to abubuwan nan da muka ambata ga gaya mu a cikin wannan al'umma wanne ne ba rayuwa wanne ne kuma ba a ci gaba da yin shi har yanzu shirka ne zaka ce ba a yi yanzu shirka of its first order ma'ana ne ko ko cewa zaka yi Allah ne ba a raina ba mutane nawa ne aka yi musu wa'azi suka ce ba za a yi ba da a cikin wannan al'ummar namu. Laifin da mutane annabi Lut suka yi na luwaɗi wanne ne ba a yi? Mu abun ma yanzu ya zama wani wato industry mai zaman kanshi har wato promote din shi ake yi, gay marriage. To su mutane annabi Lut an ba da labarin maza da suke bin maza, to mu a cikin al'ummar Muhammad tana bin mata. Sannan akwai category, akwai category na manyan maza masu bin ƙananan maza, akwai na matasan maza masu bin matasan maza, haka mata su ma mata aure masu bin ƴan mata, akwai na mata aure da ba irin wanda babu a zamanin wallahi. Kuma akwai wanda ana yi ma an mai da shi commercial, ina ma'anar commercial, za a je a yi ne ta inda za a ɗauki hoton da sura kuma a yaɗa cikin mutane. Wato bai ma tsaya su iya su ba, a kowa ma ya gaya ake yi. Suna da website, suna da industry, suna da kamfanoni wanda za a iya yaɗa shi, a yi su a jaridu, a sa hotuna, kuma a ji ana sayarwa a kan titunan mutane. Gwamnati na ji tana gani, sarakuna al'umma na ji na gani, masu hankali cikin mutane suna ji suna gani, haka dattawa cikin mutane na ji suna gani, masu cewa su ne masu wayayyu ɗan boko suna ji suna gani. Kuma duk wannan ba a gani shi a bakin komai. Kuma ku ɗauka Allah ya kyale kuka rubuta rayuwa haka, ku a wai waye ne? Kuma an gane wannan mai kogo, ma'ana shi dokan Allah ba mu sama kowa, shi Allah kuma sai yi mana abin da muke so. To duk sanda kuka ga wani fitina ya kici ya kici ya wago, wallahi mu flashing back, mu wai me muke yi? Ne al'umman muke yi ne, za mu ga abin da muke yi ne ya jawo mana wannan bala'i. Kuma kamar yadda Allah faɗi a cikin ayar nan, dan ma yana yafiya akan da yawa cikin zunuban, ba dan ma a ji manzon Allah ba, ai da wannan al'umma ma an manta da mutunci. Annabi ne ya roƙa mana Allah cewa ya Allah, ni al'ummata kada ka halaka musu yadda ka halaka al'ummomin baya. Allah ya ce an maka wannan gatan ya manzon Allah, wallahi alfarman da muke ciki ne. Amma duk da haka Allah ba zai fasa gwada mana misalai ba, shine wani bangare sai ka ji bala'i ya kunno kai ya kici ya kicin yawa. Za a rika yi in comfort ko a kasan ku ko a kasan wasu, dole ne za a haka saboda zunuban suna nufin yawa. So wasu ta ɗiba ta tafi da su, wasu kuma ya zama musu izina su su wa'azantu su kiyaye sai su yi wa ɗan baya labari. Abinda muke ciki kenan. So ka ji wannan shine sakamakon laifuffukan da ake yi. Malai ce wa wallazi agrafa fir'aun wa qauma, wai ko kun tuna me ya hallaka fir'aun ya nitse a teku da shi da mutane shi, shi ma dai sabon Allah. Fir'aun ce wa kanshi ya Allah. To wannan zulumin ma ana yi cikin al'umman gobe ai. Marasa kunya nawa ne yau suka ce wa kawunansa alloli? Marasa mutuncin yara nawa ne yau suke bautan wasu da sunan su ne allolinsu, da sunan shehunai ko waliyai ko wujufai ko shehunai? Kuma har shi ma za su rinka yi wato bugun kirji, wani ya fito ma yana bidiyo yana cewa wane shi ne Allah shi, duk wanda yake ba Allah shi bane ƙarya yake, ya faɗa with confidence kuma ya kwana lafiya. Kuma ku tunanin Allah zai kyale wannan? Ga wani mutum ɗaya shi ya yi a zamanin wani annabi an hallaka su gaba ɗaya? Sashe mu kaga namu da sauki. Rikici ake yi a wasu yankuna, ɗan bindiga ake fama da su a wasu yankuna, ba game mu gaba ɗaya ba. To in ba mun tuba ba fa, wallahi ba mu san ma me zai faru nan gaba ba. Dole sai an ba waɗannan shirkiyat. Wa man ladhi khasafa bi qarun wa maluhu wa ahli, ko kun tuna menene abinda ya sa Allah madaukakin sarki ya nutsar da ƙaruna da shi da dukiyar shi da iyalan shi? Shi kuma wannan Isa ya nuna wa Allah cewa muna da shi, da haka za mu yi abinda muka ga dama. Akwai masu haka a duniyar mu gobe ba yau, yana gani yana da shi, da haka tunda yana da shi shi zai iya komai. A wannan zamanin namu aka samu waɗanda da nasu fasahan ta kai fasaha suka kera kwale-kwale jirgiruwa da suka gama suka ga irin aikin da suka yi. Wani ce not even God can sink this sheep. Ko Allah ya yi sai mutsar da wannan abun nan ba shi. Je ka karanta the history of Titanic. Kage da Allah ya yi shi. Da kankara ma Allah ya halaka banza. Kankara wannan ordinary. Yace we must be God. To haka ke fadi a wurare da dama. Wannan kafirin yanzu ya ce rundunar sojojin da yake da shi. To ko Allah ne ya fito sai sun gama shi. Kalmomin kafirci guda nawa ma zama? Guda nawa? Wannan jufa a zamanin mu a duniyar mu ake yi. Sashi ba abun mamaki bane mu ji ana tarkici bangarorin duniya daban-daban wannan. Mu ma mu kasa zama lafiya. Abubuwan ne sun yi yawa. Allah ka gafarta mana. Malai ce wa mallabi ba haka ala bani isra'ila qauman aula ba'tan shadidan fajatu khilal ad-diyar thumma ba'athum 'alayhi marratan fa'ahlaku ma qaddiru 'alayhi وتبروا ما علوا تكبيرا ما da yake menene abinda kuke tunanin ya faru ga bani isra'il mutane ne wadanda uli ba'sin shadidi wato mutane ne wadanda Allah ya yi musu wato fasaha suna da tsananin karfi amma fa jasu khilal al-diyar amma sai da Allah madaukakin sarki ya kai su bayan baya ya nuna su ba a bakin kowa bane ya aiko ya sake tada su karo na biyu ku duba abinda Isra'ila ke yi a duniya to haka amma Allah ya sake halaka su cikin sakon guda Allah ya cinno musu wutar daji from nowhere Allah ya turo musu wasu fitinannu cikin abokan hulansu a da su zama yanzu su ne enemy ɗinsu da rafi ta batili na yaƙi da su Allah ya kawo musu wasu sojoji masu taurin kai ana kashe su suna ƙara kutsawa to haka Allah yake yi shi ma duk wannan sakamakon mai sakamakon sabon Allah to shine da ƙarshe da malamin ya gama waɗannan tambayoyin ko yace inna sababa bi hadha kulli innama huwa dhunub wal ma'asi wallahi jiddan idan waɗannan ko ba komai bane sai zunuban mu da sabawan Allah mu Allah da kanshi ya gaya mana yace qala ta'ala Allah madaukakin sarki yake fa kullan akhadna bi dhanbi duk waɗannan al'ummar da kaji wallahi mun kama su ne da laifin zunuban da suka aikata to ka zai yanzu Allah zai kama mu da zunuban mu mu ne muke tunanin za a yi mana kenan gaba ɗaya irin waɗancan bala'o'in mu sai za a kawo mana su in dai su da bi zambi da zunubin su ɗan ɗaya ne suka yi da shi Allah ya musu haka to mu da zunubai nawa za a kama mu Allah ya ce fa kullum akhadna bi zambihi ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة وسو من أيكو مصر أيني واتو إسكاني وسو لقارا مخدما لسو ومنهم من خطفنا به الأرض وسو من أيني واتو كيفا جدوني أني أكنسو ومنهم من أدركنا وسو من نقدسو الله يكي وما كان الله ليظلمه ويكنا نقول الله يوزا لشيطني زادنك الله يوزو الله الله يكي نعم Allah zai bukata ya zalunce su wallahi walakin kanu anfusahum su suka zalunci kansu saboda ko da kike zunubin ma Allah bai halaka su ba instantly sai turo wanda zai zo ya gargaɗe su cewa ka kai wa mutanen nan wani kila ba su sani ba ne abin nan da kuke yi ba kyau Allah ya hana amma ina sai su maida annabawan ma abokan faɗansu su ci wa annabawan mutunci su zazzage su su yi musu dariya su yi musu ihu cewa wai rokunji wai shi ma wai annabi wai ya ce wai mu barka za haka suka rinka yi wa annabawan da karshe wasu zai su kashe ma annabi ce in da gaske ne ka ce Allah ya kawo mana wani abu da za mu ga gaskiya me kuke so ka ce raƙumi ya fito tsakiyar dutse kai ka je wani gurin bala'i raƙumi ba wai amma a ce ya fito tsakiyar dutse a gane da gaske Allah ya aiko ka Allah ya yi hakan ko bai ba Allah ya yi amma duk da haka ba ta imani ba wallahi kai Allahu akbar Allah halimun ne da ba Allah bai hakuri ne sai sai Allah ce wallahi ba zalimin sun sai ba su suka zalunci kansu wa qala subhanahu wa ta'ala ya Allah yake mimma khati'atihi zinuban su ne fa uguri ku yasa Allah ya nutsar da su fa udkhiluna sai aka shigar da su wuta falam yajidu lahum min dunillahi ansara naka babu wanda zai zo ya cece su a wajen Allah saboda su suka jawo wa kansu kuma an gargaɗe su. To haka mu ma ba irin gargaɗin da ba yi mana ba. So man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Da haka yawa mu yawo da tuba Allah Ubangiji ya gafarta mana. A nan za mu saurara ko wasu maganganu Imam Ibn Qayyim shi ma da ya kawo a nan. Sai in Allah ya kai mu darasi na gaba za mu zo mu ɗan yi mana da tafiyar in sha Allah. Allah Ubangiji muke roƙo ya gafarta mana zunubanmu, sa mu cika da kyau da imani, yayin yin wato karɓa mana ayyukanmu na ibada ba don halinmu ba sai don lutufinsa da tausayinsa. Yan uwa masu albarka, da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, wassalamu alaikum wa rahmatullahi.